Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa, ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashinhausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, marhaban lalle. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC, tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa. Amma da farko, ga cikakkun labaran duniyar.
Masu sauraro, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. An gudanar da zaben shugaban kasar Saliyo zagaye na biyu wanda aka yi jiya Asabar lokacin hutun Easter cikin kwanciyar hankali da lumana. Yan kasar ta Saliyo sun yi yunkurin ganin sun kammala wannan zabe da aka faro tun a ranar 7 ga watan jiya, domin ko shugaban kasa na yanzu Ernest Bai Koroma zai sauka daga kan karagar mulkin kasar bayan ya kammala wa'adin mulkin sa zagaye na biyu. Masu jefa kuri'a dai suna jefa kuri'a ne ga jam'iyyu biyu da ke fafatawa, wato jam'iyyar APC mai mulkin kasar wadda Dr. Samora Matu Wilson Kamara ke matakara, sai kuma jami'ar Sierra Leone People's Party da ke da dan takara Julius Maada Bayo. Wannan dai shine karo na biyu da Bayo ya tsaya takara da a shugaban neman shugabancin kasar, domin a shekarar 2011 ya kara da shugaba mai ci yanzu, amma Bayo bai samu nasara ba. Sai dai rahotanni sun bayyana cewa jama'a ba su fito da yawa ba idan aka kwatanta da zaben farko. Hakan ko ana ganin ba zai rasa nasaba da tsauraran matakan da tsaro da aka dauka ba. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya bayyana cewa an hana tuki lokacin wannan zabe, abinda ya sa masu jefa kuri'a takawa daga gidajensu zuwa rumfunan zabe. Tsohon dan wasan kwallon kwandon nan ne jiya Asabar ya jagoranci zanga-zanga a Sacramento da ke jihar California na nan Amurka, inda yake kira da rundunar 'yan sanda da su ba da cikakken bayanin yadda aka kashe Stephen Clark, wani bakar fata, a ranar 18 ga watan Maris. Gangamin na jiya ya biyo bayan irinsa wanda aka yi ne a ranar Juma'a, inda a ɗaruwan masu zanga-zanga bayan an gudanar da binciken mai zaman kansa ya gano cewa an harbi wannan ɗan taliki ne, wato Clark, da harsasai har 7 a lokaci guda, wanda hakan ya yi karo da bayanan da 'yan sanda suka bayar da farko. Sai dai jami'an tsaro sun yi lafifi a wajen wannan zanga-zangar. Mutane masu tarin yawa suka halarci wannan zanga-zanga, ciki har da budurwan Clark da zai aura, ta bi sahun masu zanga-zanga wurin taron jama'a da ke Sacramento. Haka ma, ranar Asabar din da ake gudanar da wannan zanga-zanga ya zo daidai da ranar tunawa da Cesar Chavez, domin jihohi a nan Amurka, ciki ko har da California, na cikin waɗanda suka tuna wannan mutumin ɗan ƙasar Spaniya wanda ya samar da ƙungiyar manoma. Masu zanga-zanga na ranar Asabar din suka ce za su karama Chavez shi da Clark a lokacin wannan zanga-zangar tasu. Jiya Asabar ne aka tsare wani ɗan jihadin ƙasar Mali, kuma tuni aka miƙa shi ga babban kotun nan mai binciken manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa, domin ya fuskanci tuhumar laifin da yaƙi tare da wargaza Timbuktu da kuma laifin fyaɗe. Mahukuntar ƙasar dai ta Mali ne suka tsare Alhassan Abdul Aziz Muhammad Mahmud, kuma yanzu haka ya isa inda ake ajiye masu jiran shari'a da ke birnin Hague. Shi dai wannan mutumin ɗan shekaru 40 da haihuwa ya jima da zama ɗan ƙungiyar Al-Qaida, wanda shi ne ma babban ɗan sandan ƙungiyar daga watan Afrilu na shekarar 2012 zuwa watan Janairu na shekarar 2013. Daga cikin tuhume-tuhumen da zai fuskanta sun haɗa da laifin yaƙi, tursasawa bil'adama, da kuma wargaza wurin ibada da ke Timbuktu a ƙasar Mali ɗin, sai fyaɗe da kuma tilasta mata auren dole. An zargi Hassan da hannu dumu-dumu cikin samar da shirin auren dole, wanda hakan ya takurawa 'yan mata da ke wannan yankin na Timbuktu, sai kuma yawaita fyaɗe da tura mata karuwanci ba da son su ba. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya buƙaci a gudanar da bincike na sajidan ko mai zaman kansa sakamakon mummunar taho mugaman da aka yi a bakin iyakan Isra'ila da Gaza a ranar Juma'a, wanda ya musabbabi mutuwar Falasɗinawa har su 15, kana wasu 1,400 suka samu rauni, ciki ko har da 750 da harbin bindigaye wa illa. Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gudanar da wani taron gaggawa a ranar Juma'a domin tattauna yanayin da yakin na Gaza yake ciki, sai dai taron bai yanke hukuncin da zai dauka ba akan wannan lamari. Dubban mutane ne dai suka halarci jana'izan waɗanda aka kashe Palestinawa suka yi zaman makoki a jiya Asabar din. Dani Danon, jakadar Isra'ila bai halarci wannan babban taron ba, domin ko yana halarta bikin nan da aka saba yi a Isra'ila na tunawa da ranar da Yahudawa suka samu kansu daga hannun Misrawa. Sai dai ya aike da wata sanarwa a wajen taron, inda yake cewa Isra'ila ta buƙaci da ɗage wannan taron har sai sun kammala wannan biki da ake yi a ƙasar sa. Ma'aikatar tsaro a Amurka ta gane sojan nan nata da ya mutu a ranar Juma'a sakamakon tashin bom a arewacin Manbij na ƙasar Siriya. A jiya Asabar ne dai aka bayyana sunan wannan taliki, wato Jonathan Dumba, dan shekaru 36 daga Austin a jihar Texas. An kashe shi ne.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama, ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. A baba nan ne mai martaba sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi na biyu ya ƙara yin kira da masana suka jima suna yi cewa akwai buƙatar a koya yara karatu cikin harshen uwa. Mai martaba ya ce a dukkan ƙasashen duniya da suka ci gaba da harsunan uwaye ake koyarwa a makarantu. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kuri ya nemi ƙarin bayani daga mai martaba sarki Sanusi na biyu kan abin da ya sa yi wannan kira.
Bismillahirrahmanirrahim. Ito wannan abu ne wanda duk waɗanda suke karatu a cikin fannin koyarwa da ilimi sun san shi cewa akwai bahasosi da yawa da suka nuna cewa karantar da ilimi a harshen mahaifiya, wato kitchen mother tongue, ya fi kusantar da shi ga ƙwaƙwalwar wanda ake karantarwa. Kuma idan an duba ƙasashen duniya ga baki ɗaya, za a ga yawancin ƙasashe da suka ci gaba da haka aka yi. In an je Jamus, da harshen Jamusanci ake karantarwa. In an je Faransa, da harshen Faransanci ake karantarwa. In an je China, da harshen Chinese ake karantarwa. Wannan bai hana mutane su koyi harussa ba, kamar akwai harshen Turanci ko harshen Faransanci ko harshen Jamusanci. Amma da yawa ilimi idan aka karantar da shi a cikin harshen da yake na mahalli, da shi malamin da ɗalibin an fi samun fahimtar juna. Yanzu abin da yake faruwa shi ne za a samu malami Bahaushe zai fassara tunaninsa zuwa harshen Turanci, sannan ya kokari ya isar da Turancin nan da ilimin nan harkashen Turanci ga ɗalibinsa, wanda shi kuma sai ya fassara wa kansa zuwa harshensa na uwa. Na ɗaya kenan. Na biyu, musamman arewacin Najeriya, yaɗuwar harshen Turancin a yanzu ba ta kai yadda za a yaɗa da ilimi yadda ake so a yaɗa da shi ba. Yanzu misali, yanzu Ungozoma a kowane ƙauye akwai su. Babu ilimin da ba za a ba Ungozoma na harkar likitanci, da harkar karɓar haihuwa, da harkar rainero, da harshen Hausa ba. Kuma har ma ta je makaranta a karantar da Jerry School of Nursing din nan da midwifery, a karantar da ita da harshen Hausa, duk abin da take bukata na aikin koso ba za ta kace harshen Hausa. In ta je ƙauyen nan, in ka tara mata ƙauyawa guda 100, watakila da kyar a san mutum 5 da suke jin Turanci. Saka waɗanda ma take harka da su, ko ungozoma ce ko likita ce, harshen Hausa ne. To idan da za a iya karantar da waɗannan ilmomin ilimin kimiyya da harshen, za a samu likitoci da yawa, ungozomomi da yawa, za a samu masu ilimin harkar noma, agriculture da yawa. Menene muhimmancin harshen Turanci ga mutum da ke kiwon kaji? Ba magana kin sai harshen Turanci ba. Abin da yake bukata ya sani za a kace harkar Hausa. Yanzu hatta in ka je jami'ar Bayero, yanzu hatta kana degree a shari'ar musulunci ko Islamic studies, ba za ka yi da Hausa ba. Turanci ne, sai kuma Larabci. amma yanzu ga malamai nan da yawa a cikin birnin Kano wanda akan littafin da ake karantarwa professor shi ne in aka dauki wannan aka ce ga curriculum din ga abinda ake bukata a ba mutum BA a Islamic Studies a zaurukan Kano ma za a dinga ba da BA din dia abai inda zaka je karatu ka karanta da Hausa da risala ce muktasar ce Bukhari ne Muwatta ce littafin usul ne nahwu ne lugha ne adab ne babu wani littafi da ake karshe a jami'a da ba za ka samu da mazauci ga curriculum din mu duk wanda ya karanta ka ba shahada ta zama degree ba to irin waɗannan abubuwan su ne za su taimaka wajen samar wa mutane aiki samar wa mutane hanyar ci gaba a cikin al'umma kuma koyar da mutane kuma kamar da muke faɗa kullun shi ilimi da ake magana education iri-iri ne akwai wannan formal education yake zuwa primary school aje secondary aje university akwai technical and vocational education shi ma ilimi ne wanda za a karantar da mutane abinda suke bukata wajen
ilimin sana'o'i su
ko a masana'anta ne ko a noma ne ko a wajen aikin carpenter ne ko a wajen aikin electrician ne shi ma ilimi ne mai zurfi a wanda yake a polytechnic za a iya karantar da shi shi ma da harshen Malayali shi ma ilimi ne akwai ilimi na in service wanda za a dauki mutum yana aikin gwamnati ko yana aiki a cikin wani company a dauke shi a tura shi inda zai je ya karatu akwai kuma ilimi ma da ake cewa on the job education wanda akan aikin naka za a dinga karantar da kai saboda haka wa'annan ilimin da ake ta magana ga sunan fanni ya kamata a fahimta kuma a maida hankali akan ilmantar da su kuma da harshen mahalliya za a fi samun cigaba
Allah ya ji sarki wasu na ganin kalubalen musamman mu a Najeriya shine yadda ita kasar ke da yawan wato yaruka dan haka watakila mahukunta sai su samu kansu a yanayin wannan harshe za a yi amfani da shi wurin waɗannan koyarwa tunda an ci Najeriya na da wato yaruka kamar 300 kofi
to mu abin da muka fahimta shine shi dai harkar ilimi musamman harkar ilimi a Najeriya a cikin tsarin mulkin mu tana cikin abin da ake cewa tana kan concurrent list yanzu ai jihar Lagos doka ce duk wanda yake son ya shiga wata makaranta ta gaba da sakandare a jihar Lagos dole sai yayi sai ya samu shahadar sakandare a harshen Yarbanci doka ce ce kuma suna fassara ta fice zuwa harshen Yarbanci jihar Kano za su yi ta Hausa ba an yi Hausa an ce jihar Kano an yi Hausa ba a ce anan ba su yi Hausa ba amma babu wani abu a tsarin mulki da ya hana jihar Kano sai ce daga primary zuwa secondary har zuwa jami'a za su yadda da wannan inda za su samu illa inda kuma ya kamata a zo National Education Council ai magana shine wajen samun admission zuwa jami'o'i tunda yanzu ana cewa idan kana son jami'a sai ka yi degree sai ka samu credit a lissafi ka samu credit a harshen Turanci wanda wani sa'in shi lissafin nan ba shi da wata alaka da abin da kake so ka karanta ko idan kana so ka karanta fiqh ko kana son ka karanta tarihi ba lalle bane zama kana da mathematics ba shi da wata alaka na biyu idan harshe ne to a ce ka samu credit a cikin wani harshe in an yadda harshen Turanci ko harshen Hausa ko harshen Larabci harshen da kake so a karantar da kai a cikin sa kana bukatar wannan credit din amma sai ka bukatar credit English saboda Turanci ake karantarwa amma yanzu idan ka zo kana karatun shari'a kace zaka iya da Turanci ko da Larabci to ya kawo kanka da credit da Turanci kana da credit da Larabci a barka ka shiga jami'a sai ka je a karantar da kai da harshen Larabci yanzu in ka je jami'ar Cairo zaka iya zama likita in ma ta harkar harshen Turanci ko ta harshen Larabci haka sashen Larabawa da yawa saboda abin da muke cewa a fara idan an nuna niyya an zo an fara kuma akwai abubuwa da yawa da ya kamata a duba tunda ana da cherry structuring kuma wani ya kamata kasashe bankarorin Najeriya kowa ya duba tarihi da bukatunsu yanzu misali yanzu karatun Qur'ani ana kasancewa almajirci nan da karatu ga makarantun zaure ga makarantu na primary me zai hana mu tsaya mu duba yanzu ko da cewa aka yi ba shekara shida ba aka ce shikenan mu a nan primary shekara 8 ne amma a cikin shekara 8 din nan yaro zai soke Qur'ani ko zai hadda cikin Qur'ani sai ne ya koyi ilimin primary mu mun yadda saboda mun sa kurani mun yadda sai an kare shekara 1 ko shekara 2 amma kaga wannan hanya ce mai sauki ta tattaro ilimin nan na kurani a hada shi da ilimin zamani yara safi akan wannan wato abuwa ne wanda ya kamata shugabannin mu su duba idan an zo ana tattauna akan yadda kasar nan za ta tafi kowane bangare yana da tarihin sa kowane bangare yana da thakafar sa kowane bangare yana da addinin sa kowane bangare yana da al'adun sa kuma yana cikin abubuwa da za su taimaka wa Najeriya wajen kwanciyar hankali ya zama duk waɗannan abubuwan an yi la'akari da su amma a tattara mu gabaki daya a samu akan harshe wanda harshe nan dai harshe ne na mulkin mallaka kuma harshe ne wanda addinin Kirista ya zo da shi mutane da yawa a cikin al'umman mu yana cikin abubuwan da yasa basu mai da hankali akan sa ba amma sun dauki harshen Larabci kuma harshe wanda musulunci ya zo da shi yau aka ce ana karantawa da harshen Larabci ko harshen Hausa wataƙila mutane za su fi saukin yadda da amincewa akan a ce da wani harshe suke gani harshe ba na addinin su wato waɗannan abubuwa ne da ya kamata a duba a yi la'akari da su wajen ƙoƙarin ci gaba don abin da ake nema dai shine ya zama duk sassa na ƙasar nan an samu yaɗuwar ilimi an samu ci gaba kuma rashin ilimin nan ya jawo mana koma baya kuma yawanmu a arewacin musulmi a Najeriya ya sa ci bayan mu yana kawo Najeriya ci baya
ni garba ina ta usan kanmu ba ma fatawar ne mar samu sai za a ido a wajen damu me ya ke mi ta bidar ilimi shine manufar mulkin kanmu ilimi babban abu ne gunmu shi zai kankan ga mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulmu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka ji ga wasu sun fi mu ga mulkin kai an kakkarfa a afirka kaɗan mu kaɗan saba kowa da abin da ya zazzaba na waɗansu abin har ya zo ba da ya ja masu jar wahala da shi.
Jihar Kaduna tana tsaka mai wuya ta sallami malamai sama da 20,000 waɗanda suka kasa cin jaraba da ɗalibansu ƴan aji huɗu ya kamata su ɗauka. Watanni bayan jihar ta ɗauki wannan mataki makarantu da dama suke fama da ƙarancin malamai yanzu sun kasance babu su kwata-kwata kuma sabbin ba su kama aiki ba. To amma rahoto daga jihar Kaduna da Iliya Kure ya aiko mana ya ce hukumar ilimi bai dai ta jihar ta horar da malamai 15,500 domin su mai gurbin waɗanda aka sallama. Maimakon wata uku da aka shirya domin horar da malaman yanzu shirin ya ɗauke su kwanaki biyu kaɗai. Ga ƙarin bayanin da wata daga cikin malaman da aka ɗauka ta gaya wa Iliya Kure.
Mun yi kwana biyu ne ana koya mana muhimman ko tice bayan haka da su tice a da kuma sound da dai abubuwa an kai mu wani class ya ji an aje su tice a haka an nuna na mana abubuwa so mu ma wai mu koya tiyo tice kuma mun tashi mun gama haka ana tice na mamu abubuwa da dama ta kuma sai mun zo muhimman ko tice muka yi wasu presentation haka a class a ranar for 2 days.
Kaman ke kin taba koyarwa ka min wannan karo din ne?
Ni da ba taba koyarwa a teacher amma na yi NC United in practice kuma na koyarwa a cikin church amma teacher wai in je koyarwa private ban taba yi wannan ba. Sai dai ko na yi NC United in practice a primary school da kuma teacher a children department a church.
Okay. A ganinki kamar wannan kwana biyu din nan ya isa ya ishe ku horo wanda za ku iya ku je ku ci gaba da koyarwa ko kuma da ya kamata a ce ya fi haka yawa?
To, a kwana biyu din na yanda an koyi da mu to, ya za mu ce to yanda ya koyi yanda suka yanka ne amma ba wai sun nuna mana abubuwan da za mu yi da a indokto dai amma ba a yanda za a ci gaba dai sai wai mun mu je mu ci gaba da sauran abin da suke so mun mu yi a class din nan.
A cikin kwanaki akwai wanda ba su yi NCE ba?
To gaskiya ka ba zan yi a cini ba amma kamar na ji kamar ba za a rasa ko wanda suna da HND da sauransu ba zan sani ba amma ni dai na sanawa dai NC ne amma ba zan sani ba inda kike ba wai za a nuna ma kowa zai nuna result nashi ba.
Kamar wanda ba su yi NC ko kuma fannin ilimi ba university kina ji wannan kwana biyun zai ishe su yadda za su iya su yi koyarwa a aji?
To kowa da kwakwalwar shi sa to ba zan iya ce ba to tun suke ko ba wuya su ne haka ko su yi ba su wasu suna private school sun yi tiki a private school ya HMD da sauransu ko ba wasu na da experience ne ko ya ne bai sani ba amma dai kamar nawa dai ni dai na yi NC
to yanzu ke a shirye kike yanzu kije ki ci gaba da aikin koyarwa kenan
in Allah ya yarda sa
a wata hira da muryar Amurka tsohon sakataren ilimi na karamar hukumar Kaduna ta Kudu Malam Sanusi Sirajo ya nuna damuwa yana mai cewa lokaci da aka dauka don horar da sabbin malaman yayi kadan
well mu a gaskiya abin da muka duba horar da malami a cikin kwana biyu yayi kadan musamman malamin da bai taba shiga aji ba domin in malami ya taba shiga aji ko horarwa na kwana bakwai kamai shi kanshi bai ishe shi ba ballantana na kwana biyu kuma a yanzu halin da ake ciki akwai makarantun da babu malami ko daya ciki kuma wannan malaman wanda su tafi nan sababbi ne ya kamata a horar da su ne kamar yadda aka ce da za a horar da su akalla na wata uku su goge su san harkar ilimin sanar tafi gaskiya ba yayi kadan a ce an ba su horo na kwana biyu a tura su aji a ce ana neman wani sakamako mai kyau ba za a samu wani sakamako mai kyau ba
shi ko da Latul da Duga Malam Husaini Salisu Kaciya tuni yake wa gwamnati kada ta manta da kauyuka lokacin rarraba malaman dan nan ne aka fi bukatar su
wani sababbin malamin gwamnati ke training nasu yanzu don su ilmantar da mutane a asube asura su dan dajuzuka kauyuka don yaki da jahilcin makiyaya musamman fulani daji da kuma sauran kauyuyoyi da suke a daji babban amfanin su shine a kai su kauye daji musamman mu fulani da muke a daji nan ne su da su amfani nan da su samu wanda ba su gane yadda ya kamata akwai ruba kuma su koyar da su amma kaga nan bariki da ba meke kana interacting da mutane kana jin turanci amma can kauye shine inda ke bukatar su musamman
kokarin ji ta baki shugaban hukumar ilimi na bai daya na jihar Kaduna ya cutura har yanzu akwai yara a sassa da dama a jihar Kaduna da ba su samun koyarwa don rashin malamai a makarantun su gashi kuwa hutu ya gabato Iliya Kure muryar Amurka daga Kaduna Nigeria
Yara annana haba yara manyan gobe yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta ilin haka Allah ke so haba yara manyan gobe shi yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara manyan gobe haba yara Allah nana to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta yan yara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau kulura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so yan yara manyan gobe abba yara Allah nana yan yara manyan gobe yan yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta to irin haka Allah ke so kwai ci gaba mai amfani kwai ci gaba mai amfani kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau kun girma idan kun yarda yan yara manyan gobe haba yara Allah nana yan yara Allah nana haba yara manyan gobe
Shin da gaske ne lalacewar ilimi ya samo asali ne daga lokacin da gwamnati ta soke tsarin makarantun horar da malamai da ake kira Teachers College wannan shine ra'ayin shugaban kolejin horar da malaman makarantun primary a jihar Eko Professor Michael Otedola Lawal Sani Kone ya tambayi kwararru kan wannan ikrari da Professor Otedola yayi
da farko malami a kolejin ilimi ta Zeng dake jihar Taraba Malam Sanusi Yuguda
to a hakikanin gaskiya ya fari abin da ke da mana da mana don kuwa maganar sannan haka take a da dai mu da muka tashi shine mun samu malamai ne wanda suka yi karatu a wayannan makarantu ba ilimi mai zurfi suke da shi ba amma suna da jajircewa da basira wajen koyar da yara a makarantun mu
Simon Shimpu tsohon malami ne wanda ya taba zamewa kakakin majalisar jihar Taraba
tunda a lokacin da ake horar da malamai a Teachers College a Nigeria yaro zai gama secondary school zai je ya shiga form 1 zai gama primary school zai shiga form 1 kaga daga kasa yake koyon malanta daga kasa yake koyon yadda zai je ya karanta don haka in ya gama daga wurin zai je abinda yake advanced teachers college ake je a makaranta a wurin za ga yaro zai fita lalle kwararren malami ne amma yanzu daga ka gama primary school ka je secondary school sai a ce gaba daya ka je ka NCE abinda dama kana koya a teachers college ne su ne abubuwan da kike kadan kawai za ka ragai don haka za ka yara din ba sa fita kurarun yara a karantarwa
malama Zainab Umar na kolejin ilmi na tarayya da ke Yola ta bayyana dalila da yasa irin malaman da suka fara karatu a kolejojin horon malamai suke da muhimmanci a sana'ar malanta
to za a ce haka za a ce ba haka ba abin da kuma ina son in yarda da shi waɗanda suka je TC a lokacin ana karantar da su yanda za su karantar da yara a makarantu daga suna shiga akwai course da muke ake doka lokacin child development da psychology to tun a wannan karatun suke farawa har su je kuma in suka gama mafi yawan su ba sa tunanin bari su je university direct suna tunanin bari su je su ƙara yayinda za su iya karantarwa sai kaga su je a fannin koyarwa sai kaga su je ATC da Advanced Teachers College su ne AFC yanzu daga nan in suka fita ba za su nemi a bari mu je arts ba faculty of arts sai su nemi zuwa faculties of education to a haka za ka ce duk malamin da ya TC da ya bi waɗannan har ya gama to suna sun iya gaskiya
wato dama da yake ya tafi TC sai kuduri niya tun daga wannan lokaci cewa ni aikin malanta zan yi
aikin malanta zaka gama ko za a nemi jami'a baka ganin su suna neman jami'a bari su je SBS
wasu darussa daban
babu suna nan hankalin su ya riga ya kama za su zama malaman kware sai kaga su tafi can din ATC faculties of education su fita su malaman kware ne sun riga sun karanta dukkan abin da ka sani dan an fara da su fatun a na primary na secondary din to waɗannan da suka je secondary yanzu matsalolin da muke dan samu sai sun zo kaman a wajen mu waɗansu abubuwa da aka karantar a TC muke musu yanzu
commissioner ilmi na jihar Taraba Mr. Johannes Jigem ya bayyana rashin amincewarsa da wannan furuci na Professor Olu Okushola
no I don't agree with that philosophy My reason is that
babu ban yadda da wannan ra'ayi ba dalila ta kuwa ita ce masana ne suka zartar da mafi karancin takardar shaida ta aikin malanta
qualification for teachers and they said NCE
suka kuma yarda cewa takardar shaidar ilimi ta kasa NCE takardar shaidar aikin malanta mafi karanci
must go through
duk wanda zai yi aikin malanta sai ya mallaki wannan. A tun rufe kwalejojin horon malamai da aka yi daga cikin shekarun baya-bayan nan ne cibiyar nazarin aikin malanta ta ƙasa da ke Kaduna ta dawo da karatun takardar shaidar ilimin malanta na TC2 amma a tsarin karatun jeka ka dawo. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo.
Wannan kiɗan tica ne wannan batun tica ne tica ɗuban karatu. Idan ka haifi ɗanka, ka kai shi gun karatu. Tica isa iyake farce sannan ya wanke riga idai aje ka gane yaro izan karatu. Idan ku ɗanka ya kwana ɗaya ya kwana biyu bai zo cikin haɗi ba. Tisha ka gane zai bi shi har gidansu da ido ba na fiya ta yi. Idan ka haifi ɗanka, sannan ya yi firamare ai, ya yi sakandire ai, ya je yunibansi, ya je Yaman da Rasha, ya gangara Amerika sannan ya sauka London, ya gangaro ta Paris. Sannan ya yi gida da moto malam a kwan a tashi wani tica ko bai da keke ko tica uban karatu.
Masu aro da aka Allah ka mu karshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Chubahiro Dodone da Solomon Abba waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri, a huta lafiya.